والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آل بيته المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين. وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم تساكي سادوا أولنا مجلسي نفسر القرآن مجرما أولنا مسلاتي مجارا عن بركة مسلاتي اندمي تروس إسلامي سنتا أنانغا لما يدوغر جهر بالروم يومنا يما تنهدوغ وتر رمضان شكرة دوليدا داري هدود أربعين دشيدة هجرا منذ صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina, wanda kuma yayi daidai da hudu ga watan uku shekara ta 2025 miladiya. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana tawfiki da tadamu. Jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 47 a cikin wannan sura mai albarka, suratul Yunus. Yau kuma insha Allah za mu ci gaba daga aya ta 48. بني الله سبحانه وتعالى ويقولون متى هذا الوعد قابلنا لما أنسى تنبايا لها ودتك لألاكا دبنا الله أم يقولوا نفترى قد بعد بسورة مثله ودو من استطاعت من دون الله إن كنتم صادقين. عندما يبين مؤجزة تأل القرآن الله مرد جسرك وتوياك لبلنتي وريشاوة in har ba su yarda cewa wani alkur'ani daga Allah yake ba, in har suna ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya kage shi, to su ma su kawo ko da sura ɗaya ne kwatankwacin surorin alkur'ani. To wannan mai tambaya yake cewa to ga an samu wanda ya da'awar annabta Musailamatu al-Kazzab wanda har ya kawo su maganganu da wato da'awar cewa shi ma ana yi masa wahi. Wannan ya faru ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan da ransa kafin ya rasu. Musailima ya bayyana shi ma ya yi da'awar annabta, shi ma ya ce annabi ne. To akwai wasu maganganu da ya kawo yake cewa shi ma waye masa aka yi. To shi ne bayan Allah nan ke cewa shin kafin ya yi hakan ne kafin ko bayan saukar da saukar aya. Shafa Hibdir mai tambayan nan Musailima ya iya ya kawo wasu ayoyi ko ba haka ba? Ta wanda kuskuren fahimta ne. Mai Allah ta'ala ya ce bi suratin mislihi, wata sura irin surorin alkur'ani wajen balaga da fasaha da hikima da zubi mai kyau, shi ake magana ba kowace magana ake magana ba. Abu da Musailima ya kawo ashirmi ne, kamar yadda shi mai tambaya ya kawo a nan daga cikin da'awar da ya yi an yi masa wai suratul fil, alfil wal fil wa ma daraka mal fil lahu khurtumun tawil wa zailun qasir. Anma ba sa ta yi ba suratul fil a cikin alkur'ani ne, ba sa ta yi ba. To abinda ake magana shi ne ya kawo zancen da wajen ƙarfin magana da ƙarfin fasaha da ƙarfin balaga da hikima maganar ta kai irin na alkur'ani, abinda ake magana kenan. Amma magana ta shi mai kowa zai yi. To saboda haka wannan abinda Musailima ya yi ne bayan saukar aya, tunda a ƙarshe-ƙarshen rayuwar manzon Allah ne Musailima ya bayyana, kuma manzon Allah bai samu dama ya yaƙe shi ba ya rasu. Manzon Allah ya bar duniya, Sayyidina Abubakar ne ya zo ya yaƙe shi. Wannan yana nuna maka cewa ba za a gamu da jarrabawa ba a wajen rayuwa ta duniya, ba za a gamu da jarrabawa ta addini ba. za ku yi ta da'awa, za ku gina mutane a kan akira kyakkyawa, a kan tafarki mai kyau, kusan sai wani ya fito ya bata muku lissafi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da'awa duk kusan Laraba sun musulunta, dab da barinsa duniya shiga wani ya fito ya kisa shi ma annabi. Wani jarabawa ce, annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu dama ya yake shi ba. Ya bar duniya sai na Abubakar ya zo ya yake shi. Saboda haka daga lokaci zuwa lokaci za a gama da matsaloli da sabbin aƙidu da munanan aƙidu a cikin al'umma, nau'i ne na jarrabawa. To masu gaskiya kuma dole su tsaya su fada da wannan aƙida, ba cewa za su yi Allah shine zai hukunci, Allah shine zai hukunci, amma dole ku dauki sababi. Allah ya kaddara waɗannan matsaloli, kuma akwai al'amuru shar'i ko ku tashi ku yaƙi da waɗannan aƙidu domin a kare wa mutane addininsu. In ba haka ba sai a ta bata wa aƙidar mutane addinin mutane. To Allah subhanahu wataala ya tsare mana imanin mu. Allah ta'ala yake cewa wa yaquluna mata hadha al-wa'd in kuntum sadiqin.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa yaquluna mata hadha al-wa'd in kuntum sadiqin. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
نعم هذا تعالى كتير ويقولون su kafirai suna cewa mata hazal wa'adu yaushe ne wannan alkawarin zai zo, in kuntum sadiqina in har kun kasance masu gaskiya. Nama wata shubha ce daga cikin shubuhohi na kafirai, tunda ayoyin alkur'ani suna ta sauka Allah yana musu alkawarin cewa zai musu azaba, zai halakar da su, kuma Allah da hikimarsa komai ya tsara shi. Allah ta'ala zai saukar da azaba ne, zai halakar da su ne a lokacin da ya tsara, a lokacin da ya ga dama. To ganin cewa ana ta yi musu alkawarin cewa ana ba su tsoro cewa za a yi muku kaza, za a yi muku kaza, kuma ba sa ga haka, to shi ne suke nuna cewa wannan abun ba gaskiya ba ne. Ba ya ƙuluna suna cewa mata hazal wa'ad, ma'ana al-maw'ud bihi, abin da kake mana alkawari da shi ko abin da ake mana alkawari da shi na cewa za a yi mana azaba, za a halakar da mu idan ba mu imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba, idan ba mu imani da Allah ba, to yaushe ne inda gaske ne ya zo mu gani man hadal wa'd in kuntum sadiqina, in har kun kasance kuna da gaskiya cikin fadar wannan. Ana suna nufin annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam, ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suke tare da kai, in dai abin da kuke faɗa mana na alƙawarin da kuke mana gaskiya ne, to ya zo mu gani. Ma'anar wannan in bai zo ba, ba gaskiya kuke yi ba. Ga wannan shubha ce, suna ga nisar ko nisan aukon alƙawarin da Allah ta'ala ya musu a fuskar izgiranci da kuma suka ga annabta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan ya kunshi cewa ba su ma damu ba ko da azabar za ta zo ko da Allah zai halakar da su, ba su ma damu ba saboda ba su imani ba. Kuma Allah ta'ala yake cewa ya quluna, wannan suna ta fadar wannan, ba so dai suke fada ba, kullum abin da suke fada kenan. Duk sun da suka gamu da manzon Allah ko mu'minai suke cewa kuna cewa Allah zai saukar da azaba, Allah zai halakar da mu, to ya zo mu gani man in dai har wannan abin gaskiya ne. To rashin sanin hikimar Allah ne, rashin sanin yadda Allah ta'ala yake tafiyar da al'amuransa. Allah ba baya biya wa mutane, Allah zai yi ne abin da ya ga dama a lokacin da ya dace, a yanayin da ya dace. To sun kasa fahimtar wannan. Sai Allah ta'ala yake cewa aya ta gaba, qul kace da su la amliku li nafsi darra, ban mallakar wa kaina wata cuta ba, ma'ana ban mallakar wa kaina kawar da wata cuta ba. wala naf'an kuma ban mallakar wa kaina samar da wani amfani ba illa ma sha Allah sai abinda Allah ta'ala ya ga dama ya so li kulli ummatin ajal ga kowace al'umma akwai lokaci da aka debe musu idza jaa ajalu idan wannan lokacin ya zo wala yasta'khiruna sa'atan ba za su yi jinkiri ko da na ɗan lokaci ba wala yastaqdimuna kuma ba za su gaggauto ba to wannan ayar matana da alaka da ayar da ta gabata wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqina in dai da gaske ne to wannan azabar ta zo mu gani in da gaske ne me yasa ba ka kawo mana wannan azaba ba to Allah ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su ansa saukar da azaba ko hallakar da su wannan aiki ne na Allah ba aikinsa ba aikinsa matsayinsa na manzo shi ne isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala la amliku li nafsi ban mallakar wa kaina ba darran kawar da wata cuta annaki rafi siyakin nafi kowane nau'in cuta duk abin da zai cutar da ni ni ma kaina ban iya kawar da shi ba ba na iya kawar da shi wala naf'an haka nan ban iya mallakar wa kaina wani amfani ba ko wani nau'i na amfani illa ma sha Allah sai idan Allah ta'ala ya so anan Allah ta'ala ya gabatar da darran ban mallakar wa kaina kawar da wata cuta ba an fara gabatar da wannan saboda su abinda kafirai suke nema shine abinda zai cutar da su ne azaba suka nema kun nemi Allah ya kawo muku azaba to saukar da azaba ba a guri na yake ba ni ba zan iya kawo muku abinda zai cutar da ku ba sanda kun ba a tsaya a nan ba aka ƙara hadda naf'an duk da cewa su ba su yi maganar naf'u ba anan ake so a nuna mana cuta ko amfani cutarwa ko amfanarwa kashewa ko rayawa jefa cuta ba da lafiya warkarwa ba da arziki da hanawa duk waɗannan ayyuka ne na Allah subhanahu wa ta'ala a gane to shine Allah ta'ala yake cewa kulla ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu kulla amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma sha Allah to idan ni kaina ba zan iya jawo wa kaina wani amfani ba a karan kaina ba zan iya kawar da wata cuta daga gare ni ba a karan kaina ta yaya zan iya kawo muku abin da zai cutar da ku kamin babu aula kina abin da zai amfanar da ni jawo wa kaina abin da zai amfanar da ni sai da izinin Allah kawar da wani abin da zai cutar da ni sai da izinin Allah kuma haka alƙawarin da Allah ta'ala ya muku na saukar muku azaba Allah ta'ala shi ne zai yi ba ni ne zan yi ba domin wannan aiki ne na Allah ya kadaita da wannan to in kun ga na amfana da kaina ko na ga waje wata cuta daga gare ni to illa ma sha Allah sai abin da Allah ta'ala ya so illa ma sha Allah anan istisna'i munqadim malamai suka ce walakin naf'i wa darri ma sha Allah li kawai da wata cuta abinda Allah ya ga dama zan iya kawarwa shine zan kawar baiwa jawo kai da wani amfani abinda Allah ya kaddara zan iya zan jawo shine zan iya jawowa kaina wa ma sha Allah an yakuna kana abinda Allah ta'ala ya so ya wakana zai wakana abinda Allah ta'ala bai so ya wakana ba zai wakana ba domin dukkanin al'amura suna karkashin mashi'ar Allah subhanahu wa ta'ala ba wani ne zai kaddara ba ba wani makhluki ne ya isa ya kaddara wani alkhairi ba wani makhlukin da ya isa ya kawar da wani sharri sai da izinin Allah kuma abubuwan nan ba haka kawai suke kano suke wakana ba Allah ne yake sarrafa su yake jujjuya su saboda haka ina har ni ban iya jawo wa kaina wani amfani ba ban iya kawar da wata cuta daga gare ni ba ba maganar ku ji mamakin cewa ya aka yi ban kawo muku azabar da Allah ta'ala yake muku a alƙawari da shi ba sai Allah ta'ala yake cewa li kulli ummatin ajal ga kowace umma akwai wani ajali wani lokaci kayyadadde wanda Allah ta'ala ya dai ba musu ba za su wuce wannan lokacin ba a nan rayuwar duniya amma lokacin tafiyar su yayi tafi gaba daya ko kuma Allah ya kaddara cewa in ba su yi imani ba Allah zai halaka da su lokaci kaza wannan lokacin ya zo ba za su iya wucewa ba wannan kamar gargadi ne ake wa kafirai na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da kowace al'umma da suka gabata al'ummar da suka gabata mutanen annabi Musa Adawa da su Modawa mutanen Fir'auna mutanen annabi Nuhu kowace al'umma sanda suke raye akwai lokacin da Allah ta'ala ya sa musu wanda da yake ba su yi imani da manzannin su ba lokacin ne yayi Allah ya halakar da su saboda haka kuma kafirai wadanda suke zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma akwai lokacin ku kun yi imani ko ba ku yi imani ba wannan lokacin ba za ku wuce shi ba saboda ku haddara ku yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka idza jaa ajaluhum idan ajalin su ya zo musu kowace al'umma wala yasta'khiruna sa'atan ba za su iya su yi jinkiri na ɗan lokaci ba ko minti ɗaya ko second ɗaya in halakarwa ce ko mutuwa ce ta al'ada wannan lokacin ya yi ne to babu wanda isa ya ƙara babu wanda isa ya yi jinkiri ya ce ai a ƙara masa minti ɗaya ko minti biyu wala yastaqdimun kuma ba za su gaggauto ba kuma kafin lokacin ya yi ba za su iya su jawo azaba a halakar da su ba ba za su iya su jawo mutuwa su mutu ba a takaice wannan ayar tana nuna mana a matsayin al'ummu kowace al'umma tana da iyaka tana da lokaci ba za ta halaka ba kafin wannan lokacin kuma idan lokacin ya yi ba su isa su wuce wannan lokacin ba haka ne a matsayin daidaiku kowane mutum akwai lokaci da Allah ta'ala ya daidai masa shekarun da Allah ta'ala ya daidai baka a nan duniya shekara 40 ne 50 ne 60 ne 100 ne idan lokacin ya yi ko second ba za a ƙara to shaka za a gan mutum yana tafiya sai ya fadi ya mutu don lokacin ya yi ba za a jinkirta masa har ya je gidansa tukuna ya mutu ba yana kan mimbari ya fadi ya mutu yana tuka mota sai me sai ka ji ya saki layi me faru da direba ya riga ya mutu ba za a bashi har sai ya sauka daga mota ya mutu ba ana ganewa ba la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun to wannan abu ne da Allah ta'ala ya riga ya rubuta babu wanda ita ya canja wannan saboda haka ya ga kafiran makka ya ga qurayshawa ya ga kafirai wadanda ba su yi imani ba ku yi imani da ni ba to ku dauki izina da zarar daga al'ummar da suka gabata kuma akwai lokacin ko lokacin na zuwa to ba za ku ya ƙara ko da minti ɗaya ba Allah subhanahu wata'ala in ya ga dama zai halakar da ku wajen Allah subhanahu wata'ala farkon aya kullu amlikum li nafsi darran wala naf'an illa ma sha Allah wannan aya da sauran ayoyi ire-irenta suna daga cikin manya-manyan ayoyi waɗanda musulmi ya kamata ya tsaya tare da su ya fahimce su fahimta wato ta haƙiƙa Allah subhanahu wata'ala ya sanya wa kowane abu matsayinsa Allah yana da wasu siffofi da ayyuka waɗanda ya kaɗaita da su waɗanda babu wanda zai tarayya da shi a cikin waɗannan ayyuka da siffofi in ka zo wajen bayi bayi ma Allah ta'ala ya yi su matsayi matsayi a cikin bayi Allah ta'ala ya zaɓi annabawa ya ba su matsayi da sauran mutane ba su da shi sai aka zo a cikin annabawan ma ya zaɓi wasu annabawa ya ba su matsayin da wasu annabawan ba su da shi rusul fawqa al-anbiya'i manzanni suna sama da annabawa to a cikin manzannin ma sai Allah ta'ala ya zaɓi wasu ya ba su matsayin da sauran manzanni ba su da shi ulul azmi minar rusul annabi nuh annabi ibrahim musa isa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai a cikin su biyar din ma sai Allah ya zabi annabi Muhammad sallallahu ya bashi matsayin da saura su hudu ba su shi so ga magarin jama'a ni da kai sai kuma a cikin Allah ta'ala ya zabi malamai يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات matsayin da malami yake da shi wanda yake ba malami ba yana wannan matsayi kaga yanzu idan ka dauki matsayin malami ka bai wa jahili wanda bai iya karanta fatiha ba kai adalci sannan ka dauki matsayin annabi ka bai wa malami kai adalci ka dauki matsayin manzo ka bai wa annabi wanda yake ba manzo ba annabi ne kai adalci to cikin manzannin ba annabi wanda yake ba ulul azmi ba sai ka dauki matsayin annabi ibrahim ko annabi nuhu ka bashi kai adalci annabi isa ko annabi musa ko annabi ibrahim ko annabi nuhu ka dauki matsayin annabi muhammadu ka bashi kai adalci to anan kuma sai ka ce annabi sallallahu alaihi wasallama shine fiyayyen halitta sai ka dauki matsayin allah wani aiki na allah ka baiwa annabi muhammadu ya matsayinka kai adalci kai adalci kowanne Allah ta'ala ya tsara shi to da kafirai suka nemi gurin annabi sallallahu alaihi wasallama abin da yake ba hurminsa bane sai Allah ya umurce shi shi da kansa ya ba su ansa su ji ba Allah ne mai da martani ba yace kai ka ba su amsa qul ka ce musu duk duniya ta ci إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله وأنه هو من الله أنا فهمت وأن آية واتو تنا كود قلوي وجه إياك وجه قونا دئي شاسع النبي صلى الله عليه وسلم جسن ليقى wajen girmama shi an wuce iyakan da Allah ta'ala ya zaunar da shi ya bashi baya shiru yana inkari ya hanawa manzo Allah asali ya hana ay gulu iyakum wal gulu wa inna ma ahlaka man kana qablahum al gulu fi din ku daina wuce iyaka shi shi ku sa hankali tunda kaza ne ku ci tafiya to za ku fita daga iyakan da Allah ta'ala ya sanya ku to ku daina wannan shaka Mu'az bin Jabal radiyallahu anhu kamar da za hadisin Ibn Majah daga hadisin Abdullah ibn Abi Aufa ya ji kasar Sham ya ga suna yi wa shugabannin su kafirai suna yi shugabannin su sujada dan girmama su da ya dawo Madina sai zai wa manzon Allah sujada sai manzon Allah ce ya haka ya Mu'az ya haka ta ce ya rasul Allah ai na ji kasar Sham na ga suna yi wa shugabannin su sujada sai na ga cewa kai ka fi cancanta ai maka wannan girmamawar to sai manzo Allah ya ce a ai ba ya haka ba mu ni makhluki da ya cancanci wani makhluki ya masa sujada inda akwai wani makhlukin da za a sa shi yawa ni sujada da na umurci mace ta yi wa mijinta sujada saboda girman haƙƙin sa a kanta kaya nan tajawuz ne wuce iyaka ne an shiga hurumin Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah ya kyale manzo Allah bai kyale ba haka nan hadisi musnad wanda Anas bin Malik ya rawaito wasu gidaje wani gida na ansar suna da wani raƙumi da shi suke zuwa suke debo ruwa suna zuwa suna shayar da gonarsu sai ragumin ya dingare musu ya haukaci ba wanda ita ya kusance shi suna buƙatar ruwa su shayar da gona bishiyoyin da bini suka fara bushewa babu ruwa a gona suka kawo ƙara wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ya fa matsalar da muke ci sai manzon Allah ya ce mu tafi gona aka za ka shiga gona sai manzon Allah ya fara tafiya gurin raƙumin suka ce ya rasulullahi sai haddara ba wannan raƙumin ya haukace ya rasulullahi ya haukace sai cutar da kai sai manzon ce babu damuwa manzon yana tafiya raƙumin ya ga manzon Allah sai ya zo gurin manzon Allah a tsanake ya zo ya kwanta ya aje kansa a ƙasa ya shiru ya kaskantar da kansa ta wannan mu'jiza ce imama ce daga Allah subhanahu wa ta'ala dabbobin suna kim Allah yana kimsa musu sun zama manzon Allah sai manzon Allah ya kama makwarkwadarsa gashin goshinsa ya ja shi har ya kai shi gurin da ya kamata ya yi aikin ya fara aiki do sahabbai mutanen na ansar da suka ga haka suka ji Rasulullahi ratsumi dabba ne ba ya da hankali yanzu ya maka wannan irin wannan kaskantar da kai sujada me zai hana mu mu maka sujada ya Rasulullahi domin mu girmama ka sai manzo Allah ya la yusluhu li basharin an yasjuda li basharin ba ya halatta ga wani dan adam yayi wa wani makhluki dan adam irin sujada saboda me wannan hurumi ne na Allah subhanahu wa ta'ala an fahimta to idan ana magana cewa kada ayi guluwi dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kaza haƙin Allah ne abu kaza haƙin Allah ne a tsaya daidai gurin da Allah ta'ala yake a tsaya a bashi matsayin da Allah ta'ala ya bashi a tsaya wani sai ya fahimci cewa kana so ka wulakanta manzon Allah ne sai ce maki manzon Allah ne ba ka girmama manzon Allah ba ka san manzon Allah kina ga wannan kuskuren fahimta domin san manzon Allah addini ne girmama shi addini ne duk wanda bai so manzon Allah ba duk wanda bai girmama manzon Allah girmama wanda ta dace ba ba musulmi bane ba mukmini bane ba sai ka samu rahmar Allah ba tare da ka so manzon Allah ka girmama manzon Allah ba to rigimar aina take ta yaya za a girmama manzon Allah duk abin da kwakwalwarka ta baka za ka yi da sunan girmama manzon Allah koko za ka yi wa kanka linzami da nassoshi na alkurani da hadisin manzon Allah za ka yi kanka linzami domin idan ka sake wa kanka linzami za ka je gurin ka tsaya gurin da ba a so ba to shi yasa hadisin musnad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma uhibbu an tarfa'uni ko ka manzilati allati anzalani Allah biha ba na so ku daga ni sama da matsayin da Allah ta'ala ya bani ana fahimta san manzon Allah addini ne girmama shi addini ne dole ne ka bashi haƙin da Allah ta'ala ya bashi dan ba kai hada maka zaman da musulmin kwarai ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi darajoji da falaloli matsayi iri iri ba shi da iyaka sun inganta wanda baya buƙatan kai ka zo ka ƙara masa wani abu manzo Allah ya ishi zaman to fiyayen halitta ya zama to imamul anbiya wal mursalina shine mai ceto gobe kiyama shine wanda zai fara kuje daga cikin kabaransa shine farkon mutumin da zai shiga aljanna a gobe kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji hadisin Tirmidhi wal anbiya min adama fama dunahu faman siwahu tahta liwa'i shi gobe kiyama tun daga kan annabi Adam dukkanin sauran annabawa duk suna karkashin tutar manzon Allah haka manzon Allah yake cewa to saboda haka sai ka tsaya iya gurin da aka ce ka tsaya in dai har san manzon Allah ne kai koyi da sabon manzon Allah kai koyi da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka girmama su irin yadda sabon manzon Allah suka girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya isa zai wahala wani ya yi da'awar cewa wani ya zo a wannan zamanin ya ce yana san manzon Allah ko yana girmama manzon Allah fiye da sayyidina Abubakar ko ya ce yana san manzon Allah ko yana girmama manzon Allah fiye da sayyidina Umar ko Usman ko Ali ko matansa ko iyalan gidansa Ahlul Bait dukkan mun yi ittifaqin cewa waɗannan sun so manzon Allah sun girmama manzon Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gamsu da irin girmamawa da suka yi masa manzon Allah ya gamsu da irin ƙaunar da suka nuna masa kai a yau in ma ka ce in ka girmama manzon Allah irin yadda waɗancan sahabbai suka girmama manzon Allah ya ishe ka ko ka ce bai ishe ka ba idan ka ce bai ishe ka ba ina hujja in ka ce bai ishe ka ba yanzu kana ganin cewa ka bi waɗancan sahabbai da matan manzon Allah da iyalansa duk ka bi su dukkanin su imani ka bi su imani waye zai iya wannan da'awar saboda haka abin da ya ishe waɗancan mu ma ya ishe mu manzon Allah ya bada shaida cewa su ne khairul qurun mabi alkhairin wannan al'umma sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'in bayan da za su zama to su ne mabi alkhairi ba tare da sun girmama manzon Allah ba da za su zama to mabi alkhairi wannan al'umma ba tare da sun kaunaci manzon Allah ana fahimta saboda haka yau a kasashen musulmi abubuwa da yawa na wuce iyaka ana yi da sunan san manzon Allah da sunan girmama manzon Allah in kai magana za a ce baka kaunan manzon Allah kai makiyin manzon Allah ne wani ma zai ce ma ka zagi manzon Allah zagi ba jama'a yi tsoron Allah mana zagi manzon Allah sun shi da kansa yana hanawa abin da yake hurumin Allah ne idan aka shiga ce a'a wani zai ce ya rasulullah ma shi ma sha Allah wa shi ita abinda kai da Allah kuka so shi zai wakana ce a aj'altani lillahi jiddan bal ma sha Allah wa ana ranar ya haɗa shi da Allah abinda kai da Allah kuka so shi zai wa ƙara a nan mai Allah ya fada masa ya fada wa mutane illa me illa ma sha Allah shi kaɗai amma wannan yanzu ce ma sha Allah wa shi ita abinda kai da Allah kuka so misalin ce a wanda kuskure ne bal ma sha Allah wahdahu kar ka san ya ni abokin tarayya ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka دون الخير لنا تاردا قوي لما قبعتا وكل خير في اتباع من سلب وكل شر في ابتداع من خلب دون الخير لنا تاردا قوي لما قبعتا دون شر لكما لنا تكنسى في أبوة لأكي كاوة سبو راقا أمن دي تبتنا جرم ومزعى الله سنة القرآن ده حديثة مزعى الله صلى الله عليه وسلم سنة نن باب إياكا كطيع أكنسو ya ishe ka domin wannan ma baka yi su gaba ɗaya ba yanzu irin yadda Allah ta'ala ya umurce mu a girma manzon Allah a cikin alqur'ani da hadisan manzon Allah duk mun yi hatta masu da'awar cewa suna san manzon Allah fiye da sauran jama'a suna yi asali ma sallama ba irin manzon Allah ake yi ba aure ba irin manzon Allah ake yi ba rayuwar da ake ba irin manzon Allah ake yi ba to ina girma manzon da kawunan manzon Allah ana amma musulmi to lalle babu shakka wannan aya tana da cikin ayoyi da suke hana musulmi guduwi akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah baya kashewa baya rayawa baya jefa maka cuta baya baka lafiya baya kaddara maka arziki duk wannan hurumi ne na Allah subhanahu wa ta'ala amma ka so shi ka karanta tarihinsa kai wata masa salati to ba abin da za ka yi ka girma manzon Allah kamar ka bi sunnarsa sawu da kafa wannan alama ce babba ta kauna da kuma girmamawa to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya ya tabbatar da kaunan manzon Allah a zakatanmu ko Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da girmama manzon Allah a zakatanmu muna roƙon Allah ya arzuta mu da bin sunnar manzon Allah kuma ya arzuta mu da shafa'arsa a gobe kiyama. Qul ara'aytum.
Qul ara'aytum in ataakum 'adhabuhu bayatan aw nahara. In ataakum 'adhabuhu bayatan aw nahara ma la yasta'jilu minhu al-mujrimun. Athumma idha ma waqa'a amantum bihi. الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون
نعم الله تعالى كتوى قل كشيء أرأيتم كباني لباري إن أتاكم عذابه إن عذاب الله تازومه bayatan da daddare aw naharan ko da rana ma za yasta'jilu minhu almujrimun menene abinda mujrimai kafirai masu laifi suke gaggawar zuwansa suke nemansa da gaggawa a wannan ayar Allah ta'ala har wala yau yana magana ne akan irin yadda kafirai suke wato gaggawar saukar da azabar Allah subhanahu wa ta'ala duk suna ganin cewa inda wannan azabar da ake musu alkawari da ita gaskiya ne me yasa ba za a saukar da ita ba kul ka ce da su ara'aytum ku bani labari ara'aytum asalin kalmar ru'ya kal ilmiya aw basariya mana ka gani da idonka ko ka sani shi ake nufi to amma ana itlaki sakan ka bani labari domin a bada labari ya kunshi abubuwa kamar guda biyu kafin ka bada labari sai ka ga abu sannan ka san shi sannan me ka bada labarinsa to asalin abin ka gani to sai aka itlakinsa akan bada labari domin ba zai ka bada labari ba sai idan ka ga abu bayan ka gan shi kuma sai me ka san shi ara'aytum ku bani labari in atakum idan ya zo muku ta zo muku azabu azabar Allah bayatan da daddare lokacin da kuke bacci aw naharan ko da rana an kawo dare da rana domin wato a nuna musu Allah subhanahu wa ta'ala idan ya so saukar da azaban nan kowane lokaci Allah ta'ala zai iya saukar da wannan azaba saboda haka wannan ya kunshi musu wa'azi saboda haka ku zama cikin shiri ku amfani da damar da Allah ta'ala ya ba ku ku yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah ta'ala ya saukar da azaban nan kowane lokaci azaban nan za ta iya zuwa ta yi kuna cikin gafala wajen harkokin ku na duniya ta yi kuna cikin bacci ba ku san ma ina kuke ba Allah ta'ala sai ya saukar da azaba saboda haka abin da ya fi muhimmanci shine ba ku mai da hankalinku kuna ta tambaya yaushe ne azaba za ta zo ba a'a abin da ya kamata shine ku imani da Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala yake cewa ماذا يستعجل منه المجرمون ولا شيء جواب إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا إذن عذاب الله تزومك ودرجلك ودرانا من جواب منين أبند كافري ما سلي في سكي قدع ورزوانسا ولا شيء جواب ماذا يستعجل منه المجرمون الله تعالى يوانا تنبايا دومن زوان عذاب باتر ونأمباني domin idan azaba ta zo za ta halakar da su ne za ta kashe su ne kuma su mutu akan kafirci karshe kuma su dawama a cikin azaba a gobe kiyama saboda haka zuwan azaba ba wani amfani ne gare su ba to wannan tambayar kuma ta kunshi inkari bai kamata su yi wannan tambayar ba domin asali abin da yake zai halakar da kai zai kashe ka zai jefa ma cuta a tabiyar dan adam baya so ba zai nema ba duk laifinka laifi duk laifinka abin da ke zai cutar da kai ne zai azabtar da kai ne zai halakar da kai ne a tsabiyar dan adam ba zai so wannan ba to shine Allah ta'ala yana inkari bai kamata a matsayin ku na masu hankali kuna neman abin da zai halakar da ku zai cutar da ku ba in har ba ku imani sai ku shiru amma bai kamata kuna gaggawa dan me ba kawo ba me yasa ba halakar da mu har yanzu ba ga wannan rashin hankali ne sannan abu na biyu kuma akwai wato mamaki taya dan adam da hankalinsa yana gaggawar neman abin da yake zai azabtar da shi to wannan bai kamata a ce mai hankali yayi wannan ba ma za ni sa'ajil minhu almujrimun Allah ta'ala ya ce almujrimun domin abin da suka yi laifi ne babba kuma tambayin da Allah ta'ala yayi anan shine asali abin da ya kamata mai laifi shine mai in ma aka ce za a yi masa azaba sai ya yi mai ya kauce wa azabar ya gudun azabar in za a yi masa ukuba ya gudun ukubar ba dai ya nema ba to saboda haka abin da suka yi a nan babun mamaki ba ne in ma har za su yi magana za su nemi wani abu kamata ya ce nemi Allah ya jinkirta musu azabar ba ya gaggauta musu azaba ba amma kafiri in ya rasa imani ya rasa hankalinsa ba zai tunani yadda ya kamata ba imani ne abin da zai cutar da shi Allah subhanahu wataala ya tsare Allah ta'ala yake cewa a thumma idza ma waqa amantum bi shin sai idan azabar ta auku ne za ku yi imani da azabar al'an sai yanzu ne za ku yi imani wa kad kuntum bihi tasta'jilun alhali kun kasance kuna gaggawar zuwansa wannan aya ma tana da alaka da ayar da suka gabata a thumma idza ma waqa tana gashin tana alaka da fadin Allah kul kace da su ma'ana kace da su sai idan azaba ta zo ne za ku yi imani da wannan azaba me yasa ba za ku yi imani kafin azabar ta zo ba idza ma waqa amantum bi ana akwai istifhami a thumma to malamai suka ce istifhami nan tambayar nan ba akan thumma ake yi ba tambayar ana yi ne akan imanin su a lokacin da azaba za ta zo ma'ana shi yanzu ba za ku imani ba sai idan azaba ta zo kun ga azaba za ku imani to wannan bai dace ba kuma har wulayen wannan ya kunshi inkari bai kamata a ce ba za ku imani ba za ku jinkirta imaninku da Allah har sai azaba ta zo za ku yi imani anan kuma an wabintar da ra'ayinsu wannan abin da kuka yi ba abu ne na mai hankali ba mai tunani ba zai yi wannan ba a lokacin da kake da sarari kake da dama kake da lafiya kai imani da Allah ka tsira ba kai ba sai lokacin da azaba ta zo ka ce za ka yi imani kuma a wannan lokacin imani ba zai yi amfani ba to shine Allah ta'ala ya cewa azumma idza ma qa'amantum bi shin sai idan azaba ta zo ne za ku yi imani ba za ku yi imani kafin azaba ta zo ba al'ana sai yanzu ne ma'ana lokacin da azabar ta zo kenan za su yi yunkurin imani to a ce da su sai yanzu za ku yi imani to a wannan lokacin idan kun yi imani imaninku ba zai muku amfani ba domin Allah ta'ala ya ba ku dama ya aika da manzo ya karantar da ku har kuna ce yaushe ne wa yaquluna mata hadha alwa'd duk Allah ta'ala ya saurara mu ya ba ku lokaci ya ja muku lokaci ku ji ku imani sai da ku tabbatar da cewa ga azaba ta zo za ku halaka ku ji za ku imani to a lokacin imani ba zai muku amfani ba kamar yadda Allah ta'ala ya ba mu labari akan al'ummar da suka gabata فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين الله بامو لباري أثناء الأول سوى قباتا تنسل أذاب الله سوى كمي إيماني دا الله شيك دي من كافر جوا أبن دا من كثن شمنا جوا الله شركا نشي سي الله تعالى كتب فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا تنسل أذاب الله إيمان دا سوى توانا إيمان مزي مصر أنفاني بقى سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون وان سنة تألى وتتشوري لنقل على ولد الغباتة دو تأل أمة ذا باس الوقت النبي يمس وأذي يمس قرقلي ذا باس الوقت سي إيماني إذا بس إيماني باهر الله يتقدر عذاب تازو تأوان الوقت سي إيماني وزي مس أنفاني با أعلي تفير أبناكو حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين النبي موسى ما يبي مسبا أننا مس آية أننا مس معجزة أما جد هذا يا كنغري إلا شو أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري أما سيد النبي النبي موسى عليه السلام الله يهلك النبي النبي موسى عليه السلام شيخ ما سيد كسكيم تقول الله يهلك يا متوا ظاهري ينا سيروا سيجي ينزل إيمان جاء الآن yanzu za ka yi imani duk daman da aka baka baka yi imani ba damar ba zai maka amfani ba to yau kuma wannan imani ba zai maka amfani ba shine anan ake ce da su al'an yanzu imanin da za ku yi ba zai maku amfani ba wa qad kuntum bihi tasta'jilun alhali kun kasance kuna wato wata gaggawar zuwan wannan azaba tasta'jilun kuna neman azaba da gaggawa a fuskar istihza'i izgirinci su a ganin su kamar abin ba zai yiwuwa shaka suna izgiri a kawo mana da wuri man to amma idan azabar ta tabbata sun fahimci abin da gaskiya ake yi za su yi yunkurin imani to lokaci ya riga ya kure sai aya ta gaba Allah ta'ala yake cewa thumma qila lil ladina zalamu wannan a gobe kiyama kenan thumma sannan qila za a ce lil ladina zalamu ga waɗanda suka yi zalunci zuku azabar kulli waɗanda ni azabar dawwama hal suke zauna illa bima kuntum taksibun shin za a saka muku da wani abu ne illa bima kuntum taksibun sai da abin da kuka kasance kuna aikatawa da wannan ne Allah subhanahu wataala zai saka mu to anan lokacin saukar da azaba idan ba su imani ba in suka yi imani a gurin imani a lokacin imanin ba zai musu amfani ba to idan aka tada su gobe kiyama to sai a ce da su sun maqila sai a ce da wadanda lillazina zalamu ga wadanda suka yi zalunci suka zalunci kawunansu da kafircewa Allah da kafircewa manzanninsu ba su yi imani da Allah ba. Dama kafirci zalunci ne domin rashin baiwa Allah haƙƙinsa, ɗauke haƙƙin Allah baiwa wani, wannan zalunci ne mai girma. Ace da su zuku azabul khuldi, ku dandani azaba madawwamiya, azaba mai dawwama. Zuku anan amrni amalil ihana, don a wulakanta su, ku dandani ku da kanku, tunda an fada muku a duniya kun ji ku dandani yanzu ku ci azabar da Allah ta'ala ya shirya mu. Wannan azabar al-khuldi za ta dawwama, ba ta da ranar da za ta ƙare, ba ta da ranar da za ta jinki. Hal tujzauna, shin za a saka muku da wani abu kuna gani? Illa bima kuntum taksibun, sai fa da abin da ku kasance kuna aikatawa. Wanda ya aikata alkhairi, Allah subhanahu wa ta'ala zai saka masa da alkhairi, wanda kuma ya aikata sharri, Allah subhanahu wa ta'ala zai saka masa da mummuna. Allah subhanahu wa ta'ala ba zai zalunci bawa ba. Abin da baka yi ba, ba za ka yi ma kayi ba, kuma alherin da ka yi, Allah subhanahu wa ta'ala ba zai hana ka ba. Duk wani yana daga cikin adalci na Allah subhanahu wa ta'ala. Abubuwan da za su wakana a nan gaba, tun kafin su wakana, Allah ta'ala yana ba da labari. Wanda bai imani ba ga halin da zai samu kansa a ciki, wanda kuma yi imani ga halin da zai samu kansa a ciki, saboda haka mai saurare mutum ya rage masa, wato shi ya rage masa shawara, zai bi hanyar gaskiya ko kuma zai bi hanyar bata. Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da mu. Wayastanbi'unaka na.
Wayastanbi'unaka haqqun hu, qul i wa rabbi innahu la haqqun wa ma antum bimu'jizin. Walau anna likulli nafsin ghalamat ma fil ardi laftadat bihi وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.
Nun Allah ta'ala yi nan cika garasa garasa.
Huwa yuhyi wa yumitu wa ilayhi turja'u.
Nam yani kul kace i e gaskiya ne, wa rabbi na rantsa da ubangiji na, innahu la haqqun, lalle shi wannan gaskiya ne. Wa ma antum bimu'jizin, kuma masu kufcewa Allah bane. Wa yasal al-qiyama, da kuma azaba da za ta biyo baya. Wa'idi za ka yi mana cewa za a yi tashi alkiyama, kuma akwai azaba gobe kiyama, shin wannan gaskiya ne? Wannan wani salo ne na kafirai, suna bin salo daban-daban wajen ƙaryata manzon Allah, ƙaryata ran tashi alkiyama. Ayat ta gabata suna cewa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin, inda gaske ne za a yi mana azaba ta yaushe ne wannan alƙawarin zai zo. Nan kuma suke cewa, suna zuwa suna tambayar manzon Allah, yanzu da gaske ne cewa za a yi tashi alkiyama, Allah ta'ala zai mana azaba? Ta wani nau'i ne, wani salo ne na isgilanci, na ƙaryata alkur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai su zo da wato da yanayin matambayi wanda bai sani ba, sai a lokacin kamar suna neman gaskiya ne, suna su fahimci gaskiya ne, amma ba haka ba ne, ba gaskiya da suke so ba, suna ne su nuna wani nau'i na ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haqqun hu, shin wannan ran tashi alkiyama da abin da zai biyo na azaba gaskiya ne? Kulka ce da su, ya Rasulullah, i gaskiya ne. I kamar ka ce na'am, amma bambanci i da na'am, malami suka ce aka samu i galibi ko kuma kullum, dole sai an samu rantsuwa a bayansa. Ba zai ka ce i ka saya ba, sai dai i wallahi, i wa rabbi. Amma na'am za ka ce a tambaye ka wannan abin gaskiya ne, ka ce na'am ka tsaya. Amma ba zai a tambaye ka wannan abin gaskiya ne, ka ce i ka tsaya ba, sai ka ce i wallahi ko i wa rabbi. Kulka ce da su i, eh haka ne, gaskiya ne, za a tashi alkiyama akwai kuma azaba wa rabbi na rantsa da ubangiji na innahu lalle tashi alkiyama azaba da za ta biyo baya la haqqun gaskiya ne to malamai suka ce anan an kawo wajen har arba'u ta'kidat lafziyya i nu'ini na tawkili sannan wa rabbi ga rantsuwa sannan lahaqqun kalamun sannan suka ce innahu lahaqqun jumla ce ismiya jumla ismiya ta fi karfi a gurin malaman balaga anan Allah ta'ala ya umarshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su amsa duk da cewa tambayar da suke ba tambaya ta neman gaskiya ba tambaya ce ta ƙaryata shi ta izini to amma me yasa Allah ta'ala ya umarce shi ya ba su amsa ana so a faddakar da su ne abin da ya kamata shi ne su yi tambaya da niyyar gane gaskiya ba da niyyar izgili ba wannan shi ne abin da zai amfane su amma tambayar da za su yi da fuskar izgili wannan ba zai musu amfani ba kuma wannan yana nuna cewa irin ta'kidin da Allah ta'ala ya kawo har ta fuskoki guda hudu yana nuna cewa sun kai munzali na ƙarshe wajen inkarin ranar tashin alkiyama wannan ka'idar ta balaga ana kawo abin da zai ƙarfafi zance ne gurgudan yardar wanda kake magana da shi ko shakkarsa wanda yake ya yarda da maganar da za ka masa ba sai ka kawo abin da zai ƙarfafi maganarka ba wanda kuma yana da shakka za ka ƙara wanda kuma yana da inkari za ka ƙara abin da zai ƙarfafi maganarka to irin yadda Allah ta'ala ya kawo i wa rabbi innahu lahaq ya nuna cewa su kafirai sun kai ƙarshe matuƙa wajen inkarin wato ranar tashin alƙiyama anan Allah ta'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi rantsi kafin ya bada jawabi ko wajen bada jawabi wannan yana daga cikin ɗaya daga cikin gurare guda uku a cikin alƙur'ani guraren da Allah ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi rantsuwa wajen bada amsa wa duk gurare guda uku suna da alaka da ranar tashin alƙiyama wannan guri na farko guri na biyu a cikin suratul saba وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل براء قل بلى وربي لا تأتينهم طيب رئيس كشي ولا يتعشن الجامعة لا تأتين الساعة قل كتير سبا لا يتعشن الجامعة وربي لا نجد ونجينا قل إنه كشينا في سورة تغاب زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن تودقوا لأنه يقول أكون ألا نيكي باشي أمرني يرنسوا duk wannan na nuna maka cewa lalle al'amarin tashin alkiyama yana da girma ba abin wasa ba ne kuma rantsuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa ya halatta idan akwai bukata mutum ya yi rantsuwa wajen tabbatar da gaskiyar magana amma kuma ba bukata ba a so mutum ya yi rantsuwa kuma idan Allah ta'ala yake cewa wahfadu aymanakum ku kiyaye rantsen ku ba zai raba dalili wallahi abu kadan wallahi abu kadan wallahi to wannan ba a san haka amma idan dalili ya kawo ana son mutum ya rantsuwa imam ibn al-qayyim a cikin zadul ma'ad ya kawo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi rantsuwa a cikin hadisai gurare fiye da 80 domin ya nuna maka girman abin da zai faɗa maka a gurare da dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kisa wallazi nafsu muhammadin bi yadihi na rantsi da Allah da ran annabi Muhammadu a hannunsa yake to inda akwai bukata babu laifin mutum ya yi rantsuwa ko ya rantse amma kuma ba bukata abu kadan abinda bai kai ka rantse ba sai ka ce wallahi to ba a san wannan Allah ta'ala yake cewa hal ziki zauna illa bima kuntum taksibun wa za a wa ma antum bi mu'jizin kuma gobe kiyama ba za ku kuce wa Allah ba kun yi imani da ranar tashi alkiyama ko ba ku yi imani da ranar an tashi alkiyama ba ko bi kiyama idan Allah ta'ala zai kama ku ya muku azaba ba za ku kubuta ba babu wanda zai kubutar da ku dole za ku sha azabar Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka kafin wancan lokacin ya zo in kuna da hankali ku imani da Allah ku imani da annabinsa abin da muka fara zama da Allah ba mu da hadasa gaba daya abin da muka fara zama da kuskure Allah ya bi mana gaba dayan mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk